sashen Hausa na Mura Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan vohausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio da ke Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishinmu na Mura Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da rahoto kan matakan da al'ummar Nasarawa Gom a Filato ke ɗauka don yaƙi da fyaɗe da luwaɗi. A Adama, masu bukata ta musamman ke kuka ana nuna musu wariya. ‘Yan Najeriya masu kasuwanci a jamhuriyar Nijar sun ja hankalin juna wajen gujewa tsoma baki da lamuran babban zaben ƙasar. Muna da shirin yanayi da muhalli da kuma sharhin jaridu daga ƙasar Kamaru. Za mu kammala da sharhin Mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kili. Hajiya Talata, ‘yan tawaye daga kungiyar ta'addancin Boko Haram sun dauki alhakin sace ɗaruruwan yaran maza daga wata makaranta a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya a makon da ya gabata a wani gagarumin hari a wannan shekara, lamarin da ya haifar da fargaba da bazuwan tashin hankali a yankin. Sama da ɗalibai 300 ne ba a gano su ba daga makarantar sakandaren gwamnati ta koyar da kimiyya a garin Kankara, bayan da 'yan bindigan ɗauke da muggan makamai suka kai hari a makarantar a ranar Juma'a, ko da yake wasu ɗaliban sun samu sanarce. Gwamnati da maharan suna tattaunawa akan makomar yaran, a cewar Malam Garba Shehu, mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ya ce maharan sun yi tuntuɓa kana ana ana tattaunawa da su akan batun kare lafiyar yaran da kuma dawo da su gida, in ji Malam Shehu a wani sakon Twitter yayin da yake magana da gwamnan Katsina Aminu Masali. Sai dai jami'in bai bayyana ko Boko Haram ake tattaunawa da ita ko kuma wata kungiya daban. A jiya Talata, zababben shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya faɗa wa shugaban 'yan Republican masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell yayin wata hirar waya cewa ko da sun saba akan abubuwa da dama, amma kuma za su iya yin aiki tare akan wasu abubuwa. McConnell, da yake bayyana amincewarsa ga nasarar Biden, ya faɗa a jawabin majalisar dattawa a jiya Talata cewa ƙuri'un wakilai 306 da Biden ya samu akan ƙuri'u 232 da Trump ya samu ya tabbatar da ikirarinsa na samun wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Ya zuwa wannan safiya, ƙasarmu ta samu zababben shugaban ƙasa da zababben mataimakin shugaban ƙasa a hukumance, in ji McConnell. Ya ce miliyoyi da dama a cikinmu na sa ran sakamakon zaɓen zai karkata a wani wuri, amma tsarin gwamnatinmu ya tanadi hanyar da za a tabbatar da wanda za a rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, ƙuri'un wakilai sun raba gardama. A hali da ake ciki kuma, shugabannin Republican da na Democrat sun ci gaba da tattaunawa a ƙoƙarin cimma yarjejeniya a kan sabon tallafin coronavirus, batun da 'yan majalisar suka gaza cimma a cikin wata da watanni. Idan ba a cimma yarjejeniyar ba, lokacin muhimman shirye-shirye zai kare a ƙarshen wata, ciki har da batun tallafi ga Amurkawa da suka rasa ayyukansu wanda yawansu ya kai miliyan 12, da kuma umarnin hana fitar da mutane a cikin gidaje, shirin da ya taimaka wa Amurkawa miliyan 40 suka samu matsugunai a lokacin sanyi. Kudin tafiyar da ayyukan gwamnati kuma zai kare zuwa ranar Juma'a, yayin da ɗan lokacin da aka ƙara yake ƙarewa. Zababben shugaba Joe Biden ya ce ko da 'yan majalisar sun cimma yarjejeniya akan tallafin a wannan wata, tallafin da za a bayar nan gaba zai buƙaci tattaunawar sabuwar majalisa wanda za a rantsar da ita a farkon wata mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da ƙananan yara miliyan 2 a yankin Tigray na ƙasar Habasha aka yanke su daga samun taimakon kayayyakin jin ƙai sama da wata guda, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Muna matuƙar damuwa saboda idan aka ci gaba da jinkirin isa gare su, za su ƙara shiga cikin mummunan hali na rashin samun abinci, kamar irin abinci da ke taimakawa masu fama da tamowa, da kuma rashin magunguna, da rashin ruwa, da rashin mai, da rashin wasu muhimman abubuwan rayuwa da suka yi ƙaranci a wurin, in ji daraktan asusun ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Henrietta Fore, a wata sanarwa da ta rubuta a jiya Talata. Ford ta ce Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsabta kai kayayyaki da ayyukan da ake bukata na jinyar masu tamowa a yankin da ake gwamza yaki, amma tana bukatar daman shiga yankin Tigray da yanzu Addis Ababa ke hanawa. An yanke hanyoyin sadarwa kana an takaita shiga yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya barke a ranar 4 ga watan Nuwamba, lamarin da ya hana hukumomin jin kai kimanta bukatar da ake nema a gurin. A ƙarshe, a jiya Talata a tarzoman Ukraine, 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangan ƙin jinin saka dokar hana zirga-zirga a dandalin tsakiyar birnin Kyiv, inda aka taɓa gagarumin tarzoman shekarar 2014 da ta yi sanadiyar hambarar da tsohon shugaban ƙasar Viktor Yanukovych. Dubban masu zanga-zanga da suka hada da masu kananan kasuwanci sun kalubalanci shirin rufe kasar sakamakon coronavirus wanda za a yi a ranar 8 ga watan Janairu, wuni guda bayan bukin hutun Kirismeti a duniya. 'Yan sandan sun afkawa masu zanga-zangar yayin da mutane suka fara kafa dakunan tati a dandalin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanninmu. A yankin Nasarawa Gom da ke garin Jos a jihar Filato, shugabannin al'umma sun haɗa kai da 'yan sanda da 'yan jarida mata don yaƙi da yawaitar fyaɗe da luwaɗi a yankin. Ga rahoton Zainab Babaji.
Rahoton da ginauniyar da ke yaƙi da cin zarafin mata ta ƙasa da ƙasa, wato Women at Risk International Foundation ta wallafa, na nuni da cewa nahiyar Afirka ke kan gaba wajen ayyukan fyaɗe wa ƙananan yara da kashi 34.4 cikin 100. Kan haka ne shugabannin al'umma a yankin Nasarawa Gom da ke cikin birnin Jos suka haɗa kai da hukumar 'yan sanda da 'yan jarida mata wajen yaƙi da ayyukan fyaɗe da cin zarafin mata. Alhaji Abubakar Abdullahi mai kasuwa, shugaban al'ummar yankin Dutse Uku Jos Jarawa, ya ce suna samun yawaitan rahotannin fyaɗe da luwaɗi.
Wannan fasadan da ake kuma shi ke kamana damuwa, muke samun musifu dangane da abin da ya shafi fyaɗe da ludu. A gaskiya muna karo da shi a matsayin mu na shugabanni. Na farko dai shara da ne akan ludu, yara ne kanana daga 'yan shekara 12 zuwa 13. To akwai kuma na biyu, su kuma yara ne ɗan kanana bai fi shekara 7-7 ba. To irin tsofin kangaye din nan, to anan suke wannan abubban. In muka hada da asibiti muka ga abun har yaron ayi masa rauni, to sai mun hada da hukuma.
Shima Alhaji Muhammadu Alma'u, shugaban kungiyar raye yankin Rikos, yace addinan mu duka suna kyamatar ayyukan fyaɗe da luwaɗi.
Muna gayawa matasa su kiyaye wannan masifa, in ma tsafi ne su kauce masa, in kuɗi ne su kauce masa. Saboda haka wannan muna addu'a Allah kariya mana wannan al'amari.
Haji Asaratu Muhammad tace dole sai iyaye sun dauki matakan lura da yayan su.
Kullum akan kawo mana case na rape da luwaɗi, wanda kuma abin yana ci mana tuwo a ƙwarya, especially mu mata. Shi yasa nakan ce ma mata ina ba su shawara, dan Allah su daina cewa sun gaji da yaransu akan cewa yaransu manya su je su rene su. Su waɗannan da suke wajen sukan yi amfani da su, wani zai sa yaron ma a cinye ne, not knowing that akan cewa shi yana nashi uzurin ne.
Ita ko Rahila Makut da ke yankin bayan St. Michael's a cikin birnin Jos ta shaida mun cewa suna zama a matsayin matan unguwa su faɗakar da kansu illar fyaɗe.
Mukan tara kanmu mu mata mu yi magana ma iyayen yara, kuma mu gargaɗe yaranmu, in wani yaro da yake sai ki zo ki faɗa ma mamarki a gida, in kin faɗa ma mamanki mu za mu san da za mu ɗau matakin wannan.
Suwai Bai Yusuf Imam da ke zama ma'aikaciyar asibiti ta ce tana gani da idanta yadda wasu da aka yi wa fyaɗe suke rasa ransu.
Gaskiya yanayin yadda nake gani ba na jin daɗi, don wasu an kawo su ma suna yi kamar sun mutu sun sha wahala saboda ana musu abin da lokacinsu bai kai ba, don wasu an kawo su ma daga ƙarshen mutuwa suke yi.
Shi ma DPO yan sanda na yankin Nasarawa Gom SP Musa Hassan ya ce jama'a su riƙa kai rahotannin cin zarafi wa hukumar 'yan sanda da tabbata za a bi musu haƙƙinsu.
Ba ma wasa da irin wannan in ta faru, da yawa sun yi kuma an kai su gaban hukunci, kuma wanda yanzu suna prisoner.
A shirye muke mu yaki da waɗannan muyagun laifuka da haɗin kansu da ikon Allah za mu ci baburi.
DPO yankin Nasarawa Gom kenan a cikin birnin Jos SP Musa Hassan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin Nigeria, masu bukata ta musamman wato haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu na nuna ƙorafin gwamnatin jihar na nuna musu wariya. A buɗaɗɗiyar wasiƙar da suka rubuta wa gwamnan jihar Umar Fintiri, sun ce tamkar sun tura mota ne an buɗe su da ƙura. Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
sun koka da cewa duk da irin haɗin kai da suke ba wa gwamnati kawai yanzu duk kokarin su na gana da gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintiri abun koya ci tura. Comrade Bitro Richard na mako cikin shugabannin kungiyar masu bukata ta musamman wato na kasuwa jihar.
Mun yi iya kokarin mu mun yi rubuce-rubuce da dama domin mu ga mai girma gwamnan amma abun ya ci tura.
Me suke ce muku ne?
To za a ce mana an kai wasikan har yanzu ana bin process a yace wasikan ya makale ofishin babban hafsa na fadar gwamnatin jihar Adamawa. To kullun a wurin wasikan nan take makalewa. Kuma ina son ga maka mun ba gwamnatin nan duk wata gudumawa wanda ya kamata a ce an ba ma gwamnatin nan domin ni da nake magana da kai ni nayi karanta speech a gaban mai girma gwamnati lokacin da yake neman zabe na kuriyan mutanen jihar Adamawa. Kuma mai girma gwamnati yayi alkawari da zaran yana hawa wannan gwamnatin in Allah ya yarda dukkan bukatun da muka yi masa koda bai biya duka ba amma kashi 70 zuwa 80 cikin 100 zai aiwatar mana da shi. To amma ina ga maka har ila yau sai dai wani lokacin mu haɗu a filin taro ya ce yayi har yanzu ba ku zo kun gani ba. To kaga irin waɗannan irin abubuwan nan to abubuwan gaske mu
shima Mr. John Anthony na bangaren Gurago ya ku kada baki ne ma da cewa
kore kuwa takardun da ka gani kwana bakwai ne muka ba shi gwamna Adamawa domin ya waiwaye mu a gefe mu na nakasasu an kafa gwamnati shekara ɗaya yau da wata kusan bakwai ba wanda ya zo waje mu daga gwamnati ya zo ya tambaye mu menene matsalan da muke ciki har yau mun rubuta wasiƙu ɗaya-ɗaya ya fi bakwai ko zuwa goma mu ga mai girma gwamna babu wanda ya ba mu respond balle a ce an san ga damuwoyin da yake tattare da mu.
Kawo yanzu shekwatar kungiyar nakasasu ta Najeriya ta ce fatana sane da halin da nakasasu ke ciki a jihar Adamawa. Comrade Alhassan Ibrahim Ganye shine ko jami'in hula da jama'a na kungiyar ta nakasasu a Najeriya.
Alhamdulillah mun zo ne da takardar da muka rubuta ma'ana open letter
budade
wasiƙa wa mai girma gwamnatin jihar Adamawa a bisa halayyan gwamnatin jihar Adamawa akan mutane masu bukata na musamman.
Halayya kamar menene?
Wato alal hakika wannan gwamnatin tunda aka kafa ta hau ta dare ta raga mulki ran 29 ga watan 5 na bara 2019 har zuwa rana ita yau masu bukata na musamman na jihar Adamawa ba su san ana gwamnati ba duk yanda suka bi lungu da sako domin su ga kukansu ya isa wurin mai girma gwamna an toshe wurin.
Ya ko zuwa yanzu gwamnatin jihar Adamawa bata ce ma komai ba tukunna domin kona ta kiran daraktan yaɗa labaran gwamnan jihar Mr. Solomon Kumanga to amma ko ba dauki wayata ba. Hakanan kuma ban mata ki sa'a samun kwamishinar hakokin mata da walwalan jama'a na jihar ba. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Murar Amurka ake saro a shirin na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, 'yan Najeriya masu gudanar da harkokin kasuwanci a ƙasar sun ji hankalin juna wajen gujewa tsoma baki a lamuran siyasa na ƙasar. Wannan na zuwa daidai lokacin zaɓen majalisa da kuma shirin zaɓen shugaban ƙasar da za a gudanar duk a wannan wata na Disamba. Haruna Maman Bako daga birnin Kwanni na ɗauke da rahoto.
A daidai lokacin da jamhuriyar Nijar ke kaddamar da yakin neman zaben 'yan majalisun dokoki na ƙasa da zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa a zaɓuɓɓukan gama gari da ƙasar ke shiryawa a halin yanzu, 'yan tarayyar Najeriya da ke kasancewa 'yan uwa na jini na kud da kud na 'yan Nijar da ke zaune a Nijar ko kuma masu shigowa domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum kewa 'yan Nijar fata alkhairi game da zaɓuɓɓuka su wakana laulami da ma kashedi wata kororin su 'yan Najeriya da suke yayi shiga harkokin siyasar jamhuriyar Nijar.
Sunana Alai Dan Talatu Falacha dan Najeriya dan ke zama a nan birnin Kwanni. Muna jin hankalin 'yan Najeriya da nan zaune a nan Nijar su yi taka tsantsan daga zaben da za a gabatar suwa. Mu abinda annan mu 'yan Najeriya addu'a ce dai za mu yi. Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya wanda Allah ya kaddara yabba kamar mu muna goyen mu shi baya matsayin mu 'yan wata ƙasa. Saboda kana dan wata ƙasa a ce ka kulla abuta da dan Niger kana dan Nigeria a ce ka kulla abuta da dan Niger ka ce zaka tahi wajen jihar Kura'a kaga bai dace ba tunda ba dan kasa hake ba jin hankalin naka so yi da tsakanin mu yan Nigeria gaba ɗaya gaskiya mai takatsan wannan ko abuta ce ta jini ya kamata a ce ka dan sassabuta ta saboda dakka te ka ja mu kanka matsala da a koma inda an sani da ba ai ba
haka ma da dama daga cikin yan Nigeria da muka sadu da su a jamhuriyar ta Niger sun wa makwabciyar kasar tasu kyaukyawan addu'ar samun sabbin shugabanni na gari tare da ƙara jaddada kira ga sauran yan Najeriya da su kaucewa shiga siyasar wata ƙasa da ba tasu ba
sunana Isu mai leda turin gurale ba kan zabubbuka nan Niger muna fatan ayi lahiya a ƙari lahiya mu dai abin da muke so Allah ya ba mai taimakon al'umma mai goyon bayan talaka muna mani Niger fatan alheri Allah ubangiji sa ayi lahiya a ƙari lahiya kowane bangare muna goyon bayan kowa sai mai yan Najeriya yan uwan mu gargadi in lokacin siyasa na Niger yana kama yan Najeriya iya kashi sa idanu ne dan Niger ba kasa su bace illa iyaka dai kai mu Niger fatan alheri saboda haka muna jin hankalin yan Najeriya kada su shiga cikin harkar siyasar Niger
Zainu Aliyu na farin ciki kwarai da zai wannan zabe lafiya kuma a kare lafiya ina wa yan Najeriya kowane iri ne gargadi guda ne yanda ya tura mutunci an ka tabe shi da mutunci a bisa gaskiya zan hada musu su tsare mutuncin su hatta da zabe ne ba san da ba mu register nan wanda zai zabe nan kasar ko ba gaba to ya tsare mutunci ne iya gaskiya iya yanda an ka tabe shi
mutala daga gwarba abin da fata mu ga wannan zabir za ai Allah ubangiji ka ba mai ikon raka amana da alƙawari insha Allah za mu kokari mu kama bakin mu sa ido ga akan abin da za ai kuma ina gargadi daga mutane namu Allah ya sa su zamanto cin ta mu dauran ki daya kowa ga hisa baki daga lamarin da ba nashi ba
sunana Taniman daga Rauji to don Allah ina wa yan Najeriya yan uwa kira hankalin su kaman zabe na Niger kai ka sa kunnuwan ka saurara kai wani ka tsallandan daga yanayi na kasa wanda ba naka ba a matsayin mu yan Najeriya kuma muna shigowa ne albarkacin wannan kasa a wannan zabe wanda ke ton karuwa daga cikin wannan yanayi muna fatan Allah ubangiji ya nuna mana karshen sa kariya lafiya
zabubukan na jamhuriyar Niger za su wakana a ranar 27 ga wannan wata idan Allah ya kai mu inda za a gudanar da zabubuka na yan majalisun dokoki na kasa da zagaye na farko na shugaban kasa a jamhuriyar ta Niger Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu a makon jiya an saurari kaɗan daga cikin muryoyin waɗanda suka halarci taron yanayi wanda ya gudana a birnin Kaduna yau a cikin shirin za ku ji ɗan takaitaccen bayanin da ɗan rajin kare muhalli Umar Salih Anka ya yi a game da kasidar da bako mai jawabi a taron yanayin na Kaduna a Farfesa Sambu ya yi a yi sauraro lafiya
Professor Sani Sambo kwararre ne daman a wannan bangare yayi ta aliki akan hanyoyi da yan Najeriya suke samun abin da ake kira talauci na wajen samun makamashi wato akwai matsaloli da suka shafi mu talakawa da kuma sauran har masu kudin na cewa shi makamashin nan da muke so a yi amfani da shi yana da tsada kuma samun shi yana da wahala tattare ga jama'a so wannan ne yasa ya zauna yayi bincike ya kawo hanyoyi musamman yanda ya nuna yanda ita arewa ba ta samun isasshen wutar lantarki kuma ya alakanta yanda ake sare bishiyoyi a arewa da kuma sauran sassa na Najeriya da kwararowar hamada
shi kuma shugaban hukumar da ke yaki da zaizayar kasa da ambaliyar ruwa wato NUMAP Dr. Salisu Dahiru wanda ya wakilci ministan yanayi na Najeriya Dr. Abubakar Mahmud ya yi tsokaci ne a game da bukatar da ke akwai ga kasashe domin dakile matsalar kwararowar hamada
Dumamin yanayi dole sai kasashe na duniya baki daya uku kasashe da suke manne da juna sun hada kai sun rinka daukan matakai daidai da ainihin matsalar da ke damun su in ya shafe su baki daya kuma wasu abubuwa duniya ne gaba daya za ta dauka wasu abubuwa kuma da suka shafe dumamin yanayin nan kasa a wani duwa gwamnati ce sai hada jama'an kasa ba gaba daya akwai nauyi da ya rataya wayar su kin ga abin da ke kawo dumamin yanayi mafi sauki kaman a Africa da su Nigeria da sauransu inda sasare da zuzuka da ake ba ga kautawa itatuwan nan suna ba da taimako na kariya don rage dumamin yanayi ta hanyoyi biyu iskan da ke jawo dumamin yanayi carbon dioxide shine mafi yawa su itatuwan nan su suka shaki carbon dioxide amma idan ya kasance an riga an sasare su ke zuke sinadarin da ke to idan ba sa ne kinga ba za su zuke ba
jihar Kano na daya daga cikin jihohin da suke fuskantar barazanar kwararowar hamadan to nayi wa Dr. Kabiru Ibrahim Geto kwamishinan yanayi a jihar ta Kano tambaya a game da matakan da ake dauka a jihar domin shawo kan wannan matsalar
daya daga cikin hanyoyi da muke bi shine wato muna hada kai da kungiyoyi masu zaman kansu da su al'umma da kansu kamar misali wajen tabbatar da tsaftar muhalli din wajen share patoci da sauran ayyuka muna da tsari a jihar Kano ma wanda muke ba kungiyoyi na sa kai kayan aiki wanda za su yi amfani da su da kansu su tabbatar cewa sun inganta muhallin su Kano gaskiya ne tana daya daga cikin jihohi da suke da barazana ta kwararowar hamada alhamdulillah akwai tsare-tsare da kuma kokari da ake yi a wajen ganin cewa an dakile wannan daya daga cikin abin da muke yi shine tabbatar da cewa ana shuka bishoyi akai-akai ko a wannan damuna gwamnatin jihar Kano ta shuka bishoyi miliyan 1 wanda muna so kuma damuna mai zuwa Allah da zamanin ka mu shuka miliyan 2 sannan banda wannan kuma muna da shelter belts wanda muna kokari wajen tabbatar da cewa inda aka samu matsala ko wasu bishoyin sun mutu ko kuma an samu bata gari sare ana zuwa tabbatar cewa an sake dasa wasu bishoyin sannan kwana-kwana nan muna aiki akan doka ta gandun daji wanda kwana nan in Allah ya da wannan doka zamu mika ta majalisar zartarwa wanda daga nan kuma za a tura ta majalisa ta dokoki domin ta zama doka wanda an tanaji hukunce-hukunce musamman ma ga masu wannan al'ada ta sare bishoyi ba bisa ka'ida ba
a nasa bangaren kuma dan raji kuma ma'aikaci a ma'aikatar yanayi na jihar Sokoto shi kasani turankawa yayi bayani ne a game da yadda matsalar take a birnin Shehu
yanda al'amura ke tafiya kamar irin Sokoto a hankali muna tashi daga Sudan Sabana zuwa Sahel Sabana so bi ma'ana a hankali hankali mun fara samun kanmu cikin Sahara
to menene kuma ya kai ga haka ina mafuta
to abin da kai ga haka na daya shine babban matsala na mutane musu riga sun dogara ga sare itace domin girka abinci domin noma sare itace domin gine-gine na zamani da yau da kullum so wanda yake ya zo ne sanadiyar yawan al'umma da muke fama da shi ya zo kuma har yanzu ba mu kai ga shiri cewa ya za mu yi musaisaita saisaitawa shine kullun ala kulli halin ya kamata a ce akwai wani abu da muke kira environmental education idan ana sanar da al'umma muhimmancin wannan itatuwan ga rayuwa so duk sanda zaka sare wannan to zaka yi kokari ka shuka uku ko hudu ko biyar
sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su sai Solomon Abu ni Aisha Ma'azu nake maka fatar alkhairi ma'assalama
Awal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zamana shi ne nan da wannan makon ne da jaridan Kalara ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda tarutun mana cewar tsohon director din gidan talabijin din kasar Jamhuriyar Kamaru madaka gwamnatin kasar CRTV Ahmadu Bamulke har yanzu dai yana garkami a gidan yayin da ke binnin Yawundi na kwandan wanda yanzu haka ya kwashe sama da kwanaki 1600 a gargame, kuma har yanzu ba a yanke masa shari'a ba. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta hangwama da cewar yanzu dai minista mai bayar da manyan kungiya na kasar Jamhuriyar Cameroon, Mista Talba Mala, ya ja kunnen manyan kafanukan da aka ba su aikin manyan gine-gine musamman ma na manyan hanyoyi a kasar, domin cewar su yi kokari na kammala aikin su wanda aka ba su na cikin shekarar 2020 da kuma 2021. Jaridar Quotidien ta hangwama da cewar wanda kasar Jamhuriyar Cameroon ta jinjina wa shugaban kasar Afrikos Alassane Ouattara wajen sake rantsuwa da ya yi karo na uku, wanda dai sake kwashe tsawon shekaru 5 yana sai wada gudanar da harkokin tafiyar da bulletin kasar, wanda yanzu haka zai kwashe shekaru 15 kenan akan madafun ikon kasar. Jaridar Metasion kuma cewa ta yi kungiyar lafiya ta duniya OMS ta mika wa shugaban kasar Jamhuriyar Cameroon Mr. Biya lambar yabo na musamman wajen kokari da ya yi na dakile cutar nan ta COVID-19 a fadin kasar baki daya. Sai kuma jaridar Generation an da ita kuma ta hangoma da cewar yanda yanzu haka manyan kamfanoni da masana'antu a kasar Jamhuriyar Cameroon suke ta turuwa zuwa gidajen goyon marayu, da kuma an da ake killace tsofaffi da makamantansu wajen mika musu gudunmawarsu musamman ma nan da za su gudanar da bukukuwan Kirsimeti a wannan shekarar kamar kowa da kowa. Za mu kammala shirin da namu na wannan makon ne da jaridar Afrim Media an da tarbatar mana cewar yanzu dai maharan Boko Haram suna ci gaba da hada-hadar su musamman ma a kan iyakokin kasar Najeriya, kasar Cameroon da kuma kasar Jamhuriyar Chad, inda suke ta kai hada-hadar su ba ji ba gani kan al'umma da sai musu gani ba. Bahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Cameroon.
Yanzu lokaci ya yi na shahin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka da Bahrain suna da kyakkyawa alaka tsawon shekaru. A ranar 1 ga watan Disamba kasashen biyu suka fara tattaunawa ta farko tsakaninsu, inda suka fara da kalaman sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani. Sakataren Pompeo ya yaba wa Bahrain saboda sanya hannu kan yarjejeniyar Abraham mai cike da tarihi wacce ta daidaita alakar ta da Isra'ila, kasa ta biyu daga cikin kasashe hudu da suka yi hakan, ta yadda za a bude haɗin gwiwa tsakanin fannoni da dama da suka hada da yawon bude ido da ilimi da kasuwanci da kuma tsaro.
This is a sign of hope for the region as it moves past stale, outdated thinking to which no one should want to.
Yace wannan wata alama ce mai kyau ga yankin, yayin da yake shiga wani sabon babi. Tsohon tunani ne a ce babu wanda ke son dawowa, kuma ina da yakinin cewa ƙarin ƙasashe za su bi sahun shugabancin Bahrain. Nuna girman ƙasa baya nuna tasirin da za ta yi a fagen duniya. Bugu da ƙari, Sakatare Pompeo ya bayyana matsayin Bahrain a matsayin abokiyar ƙawancen tsaro ga Amurka. Ya kawo misalai da taimakon da Bahrain ta bayar wajen fatattakar ƙungiyar ISIS ta hanyar ƙaddamar da hare-hare ta sama akan kalifancin yaudara. Sannan ya lura da rawar da Bahrain ta taka wajen karɓar baƙuncin kwamandar rundunar sojan ruwa ta Amurka a hedikwatar rundunar sojan Amurka ta biyar.
That allows us to collaborate across the board from fighting terrorism to safeguarding the passage of goods in the Gulf.
Ya ce wannan yana ba mu damar haɗa kai daga yaki da ta'addanci zuwa kiyaye safarar kayayyaki cikin tekun fasha ba tare da fuskantar hare-haren tekun Iran ba. Sakatare Pompeo ya lura cewa gwamnatin Iran ita ce barazana ta farko ga tsaron yankin Gulf da mutane masu son zaman lafiya a duk fadin yankin.
I want to thank Bahrain and its people for their steadfast support of our maximum pressure campaign.
Yace ina son na godiya Bahrain da jama'arta bisa goyon bayan da suka bamu na yakin matsin lamba wanda ya ware teran gefe guda tare da nasarar datse dubun dubata biliyoyin daloli da mummunan tasirin teran da ta'addanci. Abinda kasashen Bahrain da Amurka suka hada, inji Sakatare Pompeo, babbar hanyar fahimtar manufofin kasashen waje. Maganar gaskiya, muna kallon duniya yadda take.
We recognize the violent nature of the revolutionary Iranian regime.
Yace mun lura da irin halin tashin hankali kan mulkin gwamnatin Iran, kuma mun fahimci cewa idan aka zo batun fuskantar Tehran da sauran batutuwa masu muhimmanci, Isra'ila babbar kawace ba damuwa ba. A cikin makonni masu zuwa, wasu tawaga guda biyar daga ma'aikatar harkokin wajen da sauran hukumomin Amurka sun haɗa da takwarorinsu na Bahrain don tattaunawa kan fannoni kamar horas da sojoji, ƙarfafawa mata, ƴancin ɗan adam da kuma haɗari da ke tattare da hanyoyin sadarwa na G5 na jam'iyyar kwaminisanci ta China. Sakatare Pompeo ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa waɗannan tarurrukan za su aza tubalin ƙulla ƙawance da ya fi ƙarfi tsakanin Amurka da Bahrain. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu tsaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin muryar Amurka, ni Umar Faruku Musa da ni jagoran shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.